تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهاك إنقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي لتالك البركة مسلاتي مبلغة لكينا تشكين غرم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي من البركة نجوماء yau hudu ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 kuma shi yazo daidai da 16 ga watan hudu miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya inda muka kwana akan aya ta 54 a cikin tafsirin wannan sura. Gabanin mu shiga akwai wasu tambayoyi kaɗan da za mu ansa. Wanda yana cewa matsayin yin shiru na minti na mintuna da ake yi sakamakon mutuwa ko wani bala'i ya musulunci ya shar'anta. Abinda yake bukata daga ƴan uwansa masu rai shi ne addu'a, su yi masa addu'a, wannan haƙƙinsa ne a kansu. Don haka ya zama wajibi ne su yi masa sallar jana'iza, addu'a ce, addu'o'i ake a cikinta. Za ka ga babu استغفروا لأخيكم وادعوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كوي ودق وانكو الدعاء كروقا مسا الله يباشي جاجر تشيواد ومن ذا أتبيش وهكا نندي سند أكتنو ونمام تشي أنا يمسا الدعاء ني الله سبحانه وتعالى يغافر تامسا يمسا رحمة يجيك أنسا وانا شيني أبدا مسلين تشي يشار أنت قبدا وانا نسك كوما غزوة الله سبحانه وتعالى. Allah yana gaya mana tarbiyyar da ya bawa wannan al'umma ta yi wa magabata addu'a. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ubangiji yace waɗanda suka zo daga baya, daga bayansu, wato bayan sahabbai, suna cewa ya Ubangiji ka gafarta mana, ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka riga mu a imani, kada ka sanya wata kullata a zuciyarmu dangane da su. Saboda wannan ita ce tarbiya, a nema wa mamaci gafara, a nema masa rahama. Amma wata al'ada ta a yi tsaye a yi minti ɗaya, shiru na minti ɗaya ko shiru na minti biyu ko goma ko nawa, wannan al'ada ce marar ma'ana. Mene ne ma'anar ka tsaya ka yi shiru? Shi mamacin ka tsayawa ko kuma zai amfana da shi da tsayuwarka? Ba abin da za ta amfana da shi. Yau za ka tsaya ko ka zauna ko a kwance ka yi masa addu'a, wannan shi ne abin da zai amfane shi. Amma tsayuwa ka yi shiru gum, baka ce komai ba, wani al'adar banza ce. Sai dai kasancewar kawai mun wayi gari saboda kaskanci da lalacewa da ci baya, duk abin da aka ga wasu sun yi shi kenan sai a shiga kwaikwayonsu. Amma da za ka ce wa mutum menene amfanin wannan, ba zai iya gaya maka ba. Shi dai mamaci ba zai amfana da komai ba, ɗan uwansa, danginsa da aka yi wa rasuwa ba za su amfana da komai ba, don kun tsaya kun yi gum na minti ɗaya ko minti biyu ko fiye da haka, babu wani wanda zai amfana da wannan. Kuma kanku ɓata wa kanku lokaci ku, saboda ka cewa mai musulunci ya shar'anta, wannan wani abu ne sananne. Duk musulmi ya san abin da musulunci ya shar'anta. Haka nan idan bala'i ya samu abinda aka ce ayi addu'a ubangiji subhanahu wataala ya yayi wannan bala'i, amma ba wai a tashi ayi shiru na minti ɗaya ko minti biyu ba. Sai kuma yake tambaya game da sanya wando da t-shirt da matan mu ke yi a wannan zamani, zulunci ya yarda da hakan? To ban sani ba, yana tambaya su sanya wando da t-shirt suna yawo da shi a bainar jama'a a gari kwararo-kwararo ana hotuna ana yadawa, ko kuma yana nufin mace a gidanta da ita da mijinta a yayin da suke keɓance? Idan yana nufin mace ta sa wando ta sa t-shirt ta riƙa yawo a gari, wannan shi ma na san babu wani musulmi da bai san hukuncin wannan ba. Ba wani musulmi da zai ga mace da t-shirt da wando tana yawo ya ce abinda ta yi daidai ne ko ya dace da koyarwar musulunci. Da cewa ya ma a yi wa'azi a yi gargaɗi ga masu yin haka da ya fi a kan ya ce bai yin hukuncin musulunci a kan wannan. Akwai abinda za a iya a jahilci hukuncinsa, amma akwai wani abinda a fili hukuncinsa yake ƙarara. Mata abinda Allah ce kada su yi shiga irin wannan ta tsiraici, wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatul ula, kada su yi shiga irin wannan ta jahiliya. Abinda aka sani mace shine ta sanya tufafi waɗanda za su rufe tsiraicinta kuma za ta bayyana adanta ba, wato ta sanya tufar da za ta rufe ta ruf daga kanta har zuwa kafarta, sannan tufar nan ta zama ba shara-shara ba, ba kuma wacce ke matsatsiya ba, ba kuma wacce ke mai kwalliya a jikinta ba mai ɗaukan hankali, ba kuma irin shigar, ba kuma tufar da aka san cewa wasu marasa addini ko kafirai su suke sa ta ba. Waɗannan su ne sharuɗɗan da ake buƙata a cikin tufar ya mace. Idan ta cika waɗannan sharuɗɗa to ta zama hijabi ko kuma jilbab wanda aka umarci mace ta sa. Saboda in har za ta sa wata tufa ko wace iri ce, sawa'un wando da t-shirt ne ko ma ba wando da t-shirt bane, in ya zanto kaya ne matsatsu wanda za su nuna jirin jikinta ko kuma za su nuna ainihin irin kalar fatar jikinta wato shara-shara, ko kuma waɗanda suke ainihin ado ne wanda in an ta sa za ta riƙa ɗaukan hankalin waɗanda duk ta wuce ta gabansu, ko kuma ya zanto kaya ne da kafirai aka san su suke amfani da shi banda musulmi ba na bai ɗaya ba, to waɗannan duk bai halatta mace ta sa ba, matuƙar tana son ta tsira da mutuncinta a gurin Allah subhanahu wataala. Sai kuma tambaya ta uku ke cewa saboda aukuwar misalin corona nan gaba, Allah ka kiyashe mu, ba ma fatan wani abu mai kama da corona ya sake aukuwa. To shi ne yake cewa wai mai matsayin sallah mai social distancing da ake yi, distancing da ake yi a sallah saboda abinda ake jin tsoron yaduwarsa na cutar COVID-19. Malamai sun yi magana a lokacin a kansa. Shi dai haɗa sahu wajibi ne, wannan ita ce magana mafi ƙarfi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a hadisansa. Haɗa sahu wajibi ne, ila tusawwuna suhufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, lalle ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sassaɓa tsakanin zukatanku. Wannan magana ba zai yi a yi ta akan abin da yake mustahabi kadai ba, a ce in ba ku yi shi ba Allah zai wato sassaɓa zukata saboda barin mustahabi, sai abin da yake wajibi. Kuma a aikace haka sahabbai suka riƙa sallah suna daidaita sahunsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya iqama har sai yayi umarni da a daidaita sahu, sai na Umar har ƴar sanda ce da shi yana bin waɗanda ya ga sun karkace a cikin sallah da ke su da ita domin su daidaita sahunsu. Duk wannan ba zai yi a yi shi a kan barin abin da ke mustahabi ba, sai abin da ke wajibi. Saboda haka magana mafi inganci a cikin maganganun malamai cewa haɗa sahu a sallah wajibi ne, sai dai idan akwai wata larura to kuma shi wajibi daban yakan saraya saboda samuwar wata larura. Kowane irin wajibi akan haƙura da shi idan ya zanto akwai larura. Za ka ga a takanta sallar idan ya zanto ba za a iya yin ta a tsaye ba, duk da tsayuwa rukuni ne a sallah, amma ba za ta yi tsaye ba sai a zauna. wata ya zo nan ma a kwance. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa Ibrahim bin Hussein salli qa'iman in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb, yace kai salla a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune, in ba za ka iya ba kai a kishingide. Saboda haka shi kansa farali ko rukuni a cikin salla yakan tsaya idan ya zanto ba za a yi yinsa ba. To ballantana abinda bai kai wannan matsayi ba a cikin salla. Don haka duk wani abu sunan shi wajibi, idan ya zanto akwai larura da za ta hana a yi shi sai a haƙura. Yanzu mutum da ya zo masallaci yana da wata cuta da ba zai yi wa shiga cikin sahu da ita ba, to wannan shiga sahu ya faɗi da kansa, sai ya tsaya can bayan masallaci ya keɓe inda zai yi sallar. To haka duk sanda za a samu wata larura. To saboda haka lokacin da wannan abu ake ta guje faruwar yaduwarsa, masana sun ba da shawarar cewa a yi sallah a haka. Kuma yin sallah din a haka ko da kuwa a cikin abin da ba ya zama wajibin ne sai ya zanto wasu sun saba, kamar yadda muke gani da sautari a tun kafin ma koronar, wasu masallatan ko wasu mutanen ba sa haɗa sahu. Za ka zo ka ga a wawware ake kusan kowa yana tsaye yana cin gashin kansa ba yadda zai ya haƙura ya haɗu ɗan'uwansa saboda isa. To ka ga waɗannan sun yi sallah duk da ba larurar ma ba su haɗa sahu ba. To duk da cewa haɗa sahun wajibi ne, ba shi yake nuna cewa in an yi sallar ko bata yi ba. Sallar ta yi ila iyaka an yi wani abin da yake ba daidai ba, ko kuma an yi abin da za a rage wa sallar wato ladanta. Kamar al-Imamu Suyuti yana da wata risala wadda ya yi ta akan haɗa sahu, ina jin sunanta Bastul Kaf fi Taswiyati Saf, tana cikin littafinsa Al-Hawilul Fatawi. A ciki ya kama ganganun malamai game da sallar da aka yi ba a haɗa sahu ba. Daga ciki akwai wanda suka ce in an yi wannan sallar daidai take da mutum ya sallarsa shi kaɗai, wato sallah ce kamar sallar mutum shi kaɗai. Sallar jam'i ita ce sallar da aka yi ta a sahu, sallar da aka watsar da sahu ta koma kamar daidai take da sallar mutum ɗaya. Amma dai ba a cewa sallar ta ɓace a cikin irin wannan yanayi. To saboda haka in har akwai larurar ba wai an ainihin tsananta wajen tsoratarwa ba, in har akwai larura to babu laifi dan an yi sallah ba a da sahu ba. Babu larura in an yi sallar ta yi amma kuma sallar ta rage armashinta, ladanta ma ya ragu, amma ba za a ce sallah ta ɓace ba a irin wannan yanayi. Allah ya sa mu dace.
To.
Kana so za ka shiga musulunci? To kai ka sa kanka ko wani turo ka? Ba matsa maka aka yi ba? Ba tilasta ka aka yi ba? Zaɓin ka ne? To shi musulunci abinda yake shigar da mutum cikinsa kalma ɗaya ce, wacce zan faɗa yanzu ka maimaita. Da abinda na faɗa ka faɗa, abinda na faɗa ka faɗa. Ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan muhammadan rasulullah. Kiran ka zama musulmi daga yanzu. Da can kai wani addini kake? Baka wani addini da maguzanci ne kawai kake. To shi musulunci yana nufin Allah ɗaya ne, shi ne wanda duk ya halicce mu ya halicci sama da ƙasa. Babu wani abin da ake bautawa sai Allah shi kaɗai. A duk wani abu in aka ce sunan shi bautar Allah to babu wanda ake yi wa shi komai matsayinsa. Mutum ne, babba ko ƙarami, dabba ce ko tsuntsu ko itace, babu wanda ake yi ma wani abu sunan shi bauta sai Allah subhanahu wataala. Kuma da faɗarka wannan kalmar yanzu ka zama daidai da kowa, babu wanda zai fi ka sai wanda zai fi ka tsoron Allah. Saboda haka yanzu sai ka je ka yi wanka, ka kama bakinka, ka zo kuma a yi sallah da kai ta magariba, ka samu kuma wanda zai koyar da kai karatun Alkur'ani har ka iya. Da sunanka? Mai sunanka?
Mai sunanka Marti.
Marti?
Mati.
Mati? Kana son sunanka Mati ko za ka canza? To me kake so ka asa maka? Me kake so a kira ka? Ya yi tsoron wahalar baraki ya sha ya rafa da maɗaurar suna da shi kafa so ɗan uwanka su riƙa kiranka da shi ko kafa san Mati kana san Musa to Ibrahim to masha Allah Ibrahim da su da to Allah ya baka albarka sai ku je da wala Ibrahim to masha Allah
أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين
Na'am. Allah subhanahu wata'ala cikin wannan kissa ta Annabi Ibrahim alaihi salam ko wani bangare na kissar Annabi Ibrahim alaihi salam da Allah yake bamu ya gaya mana Annabi Ibrahim alaihi salam ya fuskanci mutanansa da mahaifinsa yana tambayar su cewa waɗannan gumakan da suke bautawa menene amfanin su gashi suna da kufa kullun wajen bauta musu suna da wani amfani suna jin su lokacin da suke kiran su ko kuma suna amfanar da su ko suna cutar da su akwai wani abu da suka gani tare da su yasa suke bauta musu sai zan to ba su da wata ansa face su ce mun samu iyayenmu ne suna yi shi yasa mu ma muke yi wato kawai dai mun tashi mun samu kanmu a cikin wannan hali na bautar gumaka mu ma muke bauta musu saboda haka mu muna ganin iyayenmu akan gaskiya suke babu ta yadda za a iyayenmu su kauce wa gaskiya ko su rike abin da ba gaskiya ba wannan ta sa muke bin iyayenmu sau da kafa to shine Annabi Ibrahim alayhi salam sai ya ba su wata ansa da ta ba su mamaki ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin lalle haqiqa kun kasance ko kun tabbata ku da iyayenku wato ya kara maganar iyayensu ba ma su kadai ba yanzu har iyayen nasu tunda sun ce iyayensu ne suke bauta ma waɗannan gumaka to da ku da iyayen naku duka kun tabbata a cikin batan ma mabayyani wannan ka kausar magana wanda ba su taɓa tsammaninta ba su taɓa tsammanin su ji irinta daga Annabi Ibrahim ba sai gashi yau ya fuskance su yana gaya musu ita cewa da su da iyayen nasu da suke kwaikwayo dukkaninsu sun tabbata a cikin bata mabayyani kamar yadda ajiya muka ce maganar Annabi Ibrahim ya yi ta da kausan harshe wato da magana wacce ke wato da ƙarfin gaske tunda ya buɗe ta da rantsuwa laqad da kuma kalmar qad wacce ke nuna ƙarfafa zance sannan kuma ya ce fi zalalin kalmar fi tana nuna cewa suna cikin bata din taba-taba ko ina bata ya zagaye su dumu-dumu sannan kuma bata din ma ba wani bata wanda yake a boye ba ko wanda yake tattare da shubha a bata ne wanda yake mabayyani to babu shakka wannan magana ta Annabi Ibrahim za su ji ta kamar guduma ce don haka ba ta tsammanin cewa Annabi Ibrahim alaihi salam zai furta musu wannan magana, musamman ma kasancewar shi ma mahaifinsa na da rai, kuma shi ma abinda mahaifinsa yake yi kenan na bautar waɗannan gumaka. To shine sai suka dawo cikin lalama suna tambaye shi cewa qalu ajitana bil haqqi am anta min al la'ibi, suka ce wai da gaske kake abinda ka zo mana da shi din shine gaskiya ko kuma dai kana cikin masu wasa da mu ne, wato ko izgili kake da mu, wato kana ganin cewa abinda da kake faɗa na cewa iyayenmu da mu kanmu muna cikin bata mabayyane, kana ganin cewa wannan abin gaske ne, gaskiya ce kake faɗa mana, kana da hujja akan ta, ko ko dai kawai kana zolayar mu ne dan kaga karfin imanin mu, kaga cewa da gaske mun yi imani da abinda iyayenmu suka yi imani ko za mu kauce musu ba komai komai zai faru. To shine suka yi wannan tambayar. Anan abinda yake nunawa su dai sun tabbatar har zuci cewa iyayensu akan gaskiya suke, kuma abinda suke yi din nan daidai ne. To ya za a yi kamar Annabi Ibrahim, kamar Ibrahim da suka sani ya taso mahaifinsa ma abinda yake kenan, ta yaya za a yi kuma ya zo ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin, ya zai zo ya ce da su da iyayen duk suna cikin bata batan ma mabayyane. Don haka sai suke tambayarsa cewa anya da gaske yake, kuma gaskiya ce ya zo da ita sabanin abinda suke kai, ko kuma yana daga cikin masu yi musu wasa. A nan za mu ga ba su yi ƙoƙarin danganta shi da ɓata ba, ko hauka ko taɓin hankali ko lalacewa, sai suka kauce ma wannan, sai suka kawo abin da sigar tambaya, kuma tambayar ma shin da gaske ne ko ko wasa yake. Ba su ce ka ɓata ba ko ka ko hauka ya same ka ko wani abu irin wannan, don su ci gaba da bin sa a hankali kada su tunzura shi. To a nan Annabi Ibrahim alayhi salam ya ƙara tabbatar musu da cewa ba wasa ba ne abinda yake gaya musu, ba wasa ba ne. Ƙala bal, ya ce bal ba haka ba ne, wato wannan magana da kuke cewa ko wasa nake, ba wasa nake ba, wannan bal ce izrabiya, yana kore wannan abinda suka faɗa, kuma su daina tantama da gaskiya ne ko a'a. Rabbukum rabbus samawati wal ard, ubangijinku shine ubangijin sammai da ƙasa, wato ba waɗannan gumakan da kuke bautawa ba, waɗanda ba sa ji ba sa gani ba sa tsinana muku komai, waɗanda ku kuka ƙera su da hannunku, ba su suka yi kansu ba, ballantana su yi wani, ku ne kuka yi su da hannunku ku kuka sassaƙa su, idan wanda ake kwabawa ne ko kwaba kuka gina shi, ku kuka yi da hannunku abinda kuka yi, sannan kuka ce waɗannan su ne a baban bautarku, tare da cewa kun san cewa abin bauta bai kamata a ce yana neman sai wani ya samar da shi ba, yana neman sai wani ya kula da shi, yana neman sai wani ya kula ya ainihin taimaka masa. Saboda haka sai ya nuna musu a'a, ubangijinku wato wanda ya halicce ku ya samar da ku daga babu da ku da duk abin da kuke yi shine rabbus samawati wal ard, ubangijin sammai da ƙasa, allazi fatarahunna, wanda ya kage halittar su wanda a da babu su yayi su. Saboda haka a wannan magana tashi tana nuna mana cewa, tana ƙara tabbatar mana da cewa su kansu sun yadda akwai Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa, amma dai sun riki wasu abubuwa suna bauta musu tare da Allah, suna shirka da su. Ci to mu abinda yake ubangijinku wanda shi ya cancanta ku bautawa, ku risinawa, ku kaskantar da kai gare shi, ku nuna masa soyayya ta ƙoli, ku ji tsoronsa sama da kowa, shi ne ubangijin sammai da ƙasa. Allazi fatarahunna, wanda shi ya kage halittar su ba tare da ya kwaikwaya ba, ba tare da wani ya yi ya gani ba, ba tare da wani ya koya masa ba, wannan shi ne ma'anar kalmar fatara, wato ya yi su min ghairi misalin sabiq, ba tare da kwaikwaya gurin wani ba, ba tare da wani ya gani a gunsa ba. To wanda ya yi ƙarki irin wannan shi ne ya cancanci a bauta masa, amma ba abin da ku kuke ƙerawa da hannunku ba. Shi ya sa a wani gurin yake cewa qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum ma ta'malun, yanzu ku a riƙa bautawa abin da ku kuka sassaƙa shi da hannunku, alhalin Allah shi ya halicce ku da abin da ba kuke aikatawa. Saboda haka wannan kaga yana kafa musu hujja akan tambayar su, barin tambayar su na farko, ajitana bil haqqi, shin ka zo mana da gaskiya? Yana cewa eh, na zo muku da gaskiya. Gaskiyar kuwa ita ce Ubangijin ku da ya halicci sama da ƙasa, shi ne ya cancanci bauta, shi ya yi wannan aiki, shi ya cancanci a bauta masa ba abin da ku sassaƙa da kanku ba. Wa ana ala zalikum minash shahidin, kuma ni akan wannan minash shahidin ina daga cikin masu shaida. Wato yana sanar da su cewa shi manzo ne daga manzannin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi domin ya tsayar da tauhidi, domin kowane annabi shi ne zai zamo mai shaida ga al'ummar sa da gobe kiyama. Kowane annabi shi zai ba da shaida ga al'ummar sa na gobe kiyama, kamar yadda Allah ce, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, ta yaya za su yi yayin da za mu zo wa kowace al'umma da bai mata shaida shi ne annabinta, wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, kai kuma mu zo da kai mai shaida a kan waɗannan su ne al'ummarka. Don haka al'ummar annabi Nuhu alayhi salam shi zai yi wa al'ummarsa shaida na cewa abinda Allah ya aiko shi da shi na saƙo ya isar da wannan saƙon. Ya kira mutanensa shekaru aru-aru, ya kirawo su da safe da daddare da daddare a ɓoye, a bayyane a ɗaiɗaikunsu a tattarensu duk ya yi, amma ba su ansa masa ba sai ‘yan kaɗan. A lokacin su kuma su yi musu cewa su ba wanda aka taɓa aiko musu, tunda suke ba su taɓa ganin wani Nuhu ya zo daga Allah da saƙo ba. To shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah subhanahu wa ta'ala ce waye shaidarka na cewa an aike ka ka isar da saƙo, sai ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama. To mu ne za mu ba da shaida cewa Allah ya aiko annabi Nuhu kuma ya isar da saƙo, domin a cikin abinda Allah ya saukar ma wannan annabi, abinda Allah ya saukar ma wannan al'umma na Al-Qur'ani, a ciki akwai bayanin Allah ya aiki annabi Nuhu ga mutanensa, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kuma mutanen annabi Nuhu ya gargadi mutanensa ya musu wa'azi ba dare ba rana. Saboda haka mu za mu ba da shaida. Annabi Nuhu ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita za ta ba da shaida, shi ne faɗar Allah, li takunu shuhada ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida, dan ku zanto masu shaida ga mutane. Sai zanto mu za mu ba da shaida cewa lalle an aika annabi Nuhu alaihi salam, ko lalle ya isar da saƙo. To haka nan kowace al'umma annabin da Allah ya aika mata shi zai ba da shaida akan cewa ya zo ya kuma isar da aikin da Allah ya aiko shi. Saboda haka mai ba da shaida cikin kowane al'umma shi ne annabin su. Shi yasa anan yake cewa ana ala zalikum minash shahidin, ni ina daga cikin masu ba da shaida. Saboda haka a wannan lokaci da yake wannan magana babu wasu masu, babu wanda yake kan tauhidi sai shi kadai a cikin jama'arsa, a cikin al'ummarsa. Annabi Ibrahim shi kadai ne akan kadaita Allah subhanahu wataala, sauran duk suna kan batani, duk suna kan abin da yake shirka da Allah subhanahu wataala. Saboda haka kaga anan yana nufin minash shahidin, sauran masu shaidan su ne sauran al'ummu, sauran annabawa da Allah subhanahu wataala ya aika a cikin sauran al'ummu da waɗanda suka yi imani tare da su. Saboda haka su ne masu ba da shaidar, don haka yana daga cikin waɗanda za su ba da shaida akan wannan cewa abin da yake gaya musu dinnan tauhidi ne, kuma Allah subhanahu wataala ya aiko su da shi. Al-Allamatu As-Sa'di, Rahman ibn Nasir As-Sa'di a cikin tafsirin sa Tafsirul Karim Ar-Rahman yana cewa mu duba za mu ga cewa Annabi Ibrahim alayhi salam anan ya hada dalili iri biyu, ya amfani da dalili kala guda biyu. Akwai dalili irin na hankali, wanda hankali ne zai yi tunani ya gane abinda yake faɗa musu. Akwai kuma dalili na nafsi, wanda shi kuma ta hanyar wahayi ne ake yin sa. Dalili na hankali shi ne babu wani wanda bai sani ba cikin su waɗannan da suke jayayya da Annabi Ibrahim alayhi salam akan kadaitakar Allah wajen bauta. Babu cikin su wanda bai san cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne mahalicci da ya halicci dukkanin halittu, ya halicci 'yan adam, ya halicci mala'iku, ya halicci mutane da aljanu, ya halicci dabbobi, ya halicci sammai da ƙasa, kuma babu daga cikinsu wanda bai san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake jujjuya waɗannan halittu yadda yake so ba, shi yake jujjuya su, shi yake sarrafa su yadda ya ga dama. Saboda haka shi a wato kowane mahaluki sun san cewa halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ƙarƙashin ikon Allah, Ubangiji yana jujjuya lamarinsa yadda ya ga dama. Saboda haka daga cikin abin da suke zai shiga ƙarƙashin wannan hadda abin da suke bautawa, hadda gumakan da suke bautawa, su ma duk suna cikin makhluqatillah, ababen da Allah ya halitta. Saboda haka suna cikin ƙarƙashin ikon Allah da mulkinsa da ainihin tadbirinsa. To dan menene za su bautawa abin da suka san cewa halittarsa aka yi kuma ƙarƙashin sarrafawar Ubangiji yake su bar bautar Allah subhanahu wa ta'ala? Dan me za su yadda su bauta ba wanda bai mallaki amfanarwa ko cutarwa ko mutuwa ko tashi bayan mutuwa ba, su bar wanda shi ne al-khaliqu, shi ne al-raziqu, shi ne al-mudabbir, shi ne mahalicci, shi ne mai azurtawa, shi ne mai jujjuya al-amura. Wannan shi ne dalili na hankali. Duk wanda yake da hankali zai fahimci cewa abinda halittarsa aka yi bai kamata a bashi haƙƙin mahalicci ba, a bar mahalicci a bauta wa mahaluki. Sannan dalili wanda yake na nassi, wanda yake na wahayi, shi ne abinda aka samu daga sauran manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko gabanin Annabi Ibrahim alayhi salam, da waɗanda Allah zai aiko daga baya, waɗanda su kuma waɗannan manzanni Allah subhanahu wa ta'ala ne ke musu wahayi, kuma ya ba su, ya kare su daga fadawa cikin kurakurai ko laifuffuka, ya kare su, ya musu katanga, sannan kuma abinda suke faɗa gaskiya ne. Saboda haka shi ɗaya ne daga cikinsu. Abinda yake gaya musu ɗinnan wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne abin bauta. Duk wani abin da za a bauta ba shi ba, ƙarya ake bauta ba gaskiya ba. Shi ne wa ana ala zalikum minash shahidin, ni ma ina daga cikin masu ba da shaida a kan cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta, ba waɗannan gumaka da kuke bauta musu ba. To akwai wata shaidar da ta kai shaidar annabawa? Manzannin Allah babu wata shaidar da ta kai wannan. To kuma musamman ma manzan da yake cikin manzannin da suke cikin ake cewa ulul azmi minar rusul, manzanni wanda suke ma'abota girma, ma'abota daraja, musamman kuma Annabi Ibrahim, wanda ɗaya daga cikin bada'in Allah ne guda biyu, Annabi Ibrahim da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka waɗannan hujjoji guda biyu su ya kafa musu hujja da su akan cewa abinda suke yi ba daidai bane, su dawo su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Sannan Allah ya ci gaba da cewa Allah ya ce wa tallahi, wato Annabi Ibrahim ya rantsuwa ya ce na rantse da Allah, la akidanna asnamakum, lalle tabbas sai na shirya wa gumakanku kaidi, ba'da an tuwallu mudbirin, bayan kun juya kuna masu bada baya, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum, sai ya mayar da su guntu-guntu, ya kakkarya su guntu-guntu, illa kabiran lahum, sai babban su, la'allahum ilayhi yarji'un, wa la'alla su sa dawo gare shi. Annabi Ibrahim alayhi salam bayan rabuwarsa da mutanansa da gaya musu waccan magana, labarin ya kare iyanan, wato wancan faifai ya kare, ya gaya musu cewa abinda da suke bauta ba shi ne abin bautawa ba, da su da iyayen suna cikin bata, rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ana ala zalikum minash shahidin. Wannan magana ta kare, kowa ya kama gabansa, tun daga lokacin za su gane cewa Annabi Ibrahim alayhi salam baya tare da su a cikin abin da suke yi na bautar su. To ana nan akwai lokacin da suke haduwa duk shekara su taru su yi bukukuwan su na shekara a bayan gari, su fita su bar gari su je bayan gari su hadu su yi bukukuwan su na shekara da al'ada. Duk gari akan babe, babu wanda yake saura a cikin gari. To haka sai suka zo za su fita suka nemi Ibrahim alaihi salam ya zo su fita tare da shi. To anan ne kamar yadda Allah yake cewa fa nazara nazaratan fi nujum fa qala inni saqim, sai ya daga kansa sama ya kalli taurari sai ya ce bani da lafiya, ma'ana ba zai iya bin ku ba saboda bana jin dadin jikina. Saboda lokacin da za su suka tafi, wasu malamai suna cewa akwai mutum ɗaya da ya saura sai ya ji lokacin da annabi Ibrahim na cewa tallahi la akidanna aslamakum, wasu suka ce akwai da'afa, akwai waɗanda suke masu ƴan larura waɗanda ba za su iya fita ba, su sun yi saura a gari. Saboda haka sai ya zanto ya faɗi wannan magana sai suka ji yana rantsuwa tallahi, yana rantsuwa da ta'um. Ta'um tana daga cikin huruf ɗin da ake rantsuwa da su a Larabci, aka haɗa shi da sunan Allah zai so rantsuwa ne. To amma a ƙa'idar Larabci duk inda aka amfani da ta wajen rantsuwa, to rantsuwa ce akan wani abu mai girman gaske mai ban mamaki. Wannan shi ne a ƙa'idar Larabci, abu ne mai ban mamaki. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-haliki, abinda ƴan uwan annabi Yusuf suka gaya wa mahaifinsu Yaqub lokacin da suka ji yana ta maganar Yusuf, yana ta maganar Yusuf bayan an ɗau shekaru da ɓacewar Yusuf ko kuma ma da cinyewar kirkeci da ta yi masa a faɗarsu, sai ya kirkeci ya cinye shi amma bai gushe ba, yana ta maganarsa abu kaɗan-kaɗan sai ya kawo maganarsa. Sai suke rantsuwa da Allah, sai suka yi amfani da wannan tallahi, mun rantse da Allah ba za ka gushe ba, ba za ka bar tuna Yusufu ba har sai ainihin jikinka ya zagwage ko kuma ka zamo daga cikin matattu. Wato sun yi rantsuwa da tallahi domin suna ga abin da ban mamaki, a ɗauki tsawon shekaru amma har yanzu ba ka daina maganar Yusufu ba. Ya kamata a ce ka manta da shi yanzu kuma wata maganar kake, amma har yanzu kana ta wannan akwai abin mamaki. Shi yasa suke rantsuwa da tallahi, tallahi in kunna lafi zalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin, lokacin da ƴan wuta shugaban da shugaban mabiya da shugabanninsu mabiya akan bata da shugabanninsu batattu suka hadu a cikin jahannama, suka fara rigima wanda suna cewa ku kuka batar da mu, ku kuka ja mana wannan musiba, wanda suna cewa a abuwa mutum da samu ku ba da radin kanku kuka bi, kuma kuna da tunani dan me baku yi tunani akan abin da muke faɗa muku ba. To a lokacin suke rantsuwa su mabiya tallahi mun rantse da Allah, in kunna lafi dalalin mubin, lalle mun zan cikin bata mabayyani yayin da muke daidaita ku da ubangijin halitta. To kaga anan sun ga wani abin bai girman gaske, shine wutar jahannama da suke ciki, kuma wani abin mamaki yau gashi waɗanda suke bautawa sun zo suna cewa su ba ruwansu da su. Saboda haka sai suka yi rantsuwa da tallahi. To dan zaka duk sanda aka yi rantsuwa da ta'un, yana nuna cewa abinda ake rantsuwar a kansa babba ne kuma yana da ban mamaki. To wani abin mamaki ne dangane da sha'anin annabi Ibrahim alayhi salam anan da gumakansu har yayin rantsuwa, har yayin rantsuwa kuma da tallahi. Malamai suka ce rantsuwarsa anan da tallahi shi ne mamakin yadda zai iya ƙarfin hali ya saɗaɗa ya je ya shiga gidajen ajiyar gumakansu ya rurrusa su. Lalle wannan abu ne mai ban mamaki kuma mai haɗarin gaske, amma ya ji cewa zai iya, saboda haka shi yasa ya rantsuwa da tallahi, tallahi na rantse da Allah, la'akidanna asnamakum, tabbas sai na shirya wa gumakanku kaidi. Abinda ake cewa kaidi a Larabci shi ne mutum ya shirya wata maƙarƙashiya cikin dabara wacce zai cutar da wani, maƙarƙashiya kaidi amma a cikin dabara da wayo kuma ya cutar da wanda zai shirya masa, ita shi ake cewa kaidi. To ana idan muka duba sai muga wanda yake cewa zai shirya wa kaidin su ne gumaka. Gumaka wajen rusa su baya buƙatar sai an yi wani shirya wata maƙarƙashiya, saboda ba ji suke ba, ba gani suke ba, ba sa ji ba sa gani, ba su da wani wayo ballantana a ce bari a yi masa da ai musu dabara har a karya su. To ta yaya anan aka kirawo abin kaidi, me yasa aka kirawo su kaidi? Sannan kuma kaidi har ila yau abinda za ka yi don ka cutar da wanda za ka yi wa, gunki da a bar shi a tsaye da a farfasa shi duk ɗaya ne babu abin da zai ji, zai ji cewa yana tsaye din nan a matsayin sa da gunki ya fi jin dadi in an fasa shi ya shiga matsala, babu wannan. Saboda haka kaga anan kai ne bai dace da gumakan ba, saboda su ba wanda za su tutu bane, kuma sannan ba sa buƙatar wata dabara da wayo kafin a kai ga karya su. To shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce an yi amfani da wannan domin abin a bisa yadda su suke rayawa, saboda mai saboda su masu bautar gumakan nan suna giriya cewa gumakan nan wasu abubuwa ne masu hankali wanda suke da basira, wanda suke iya yi suke iya abin nan, saboda ka suna riya cewa wasu abubuwa ne wadanda suna da shu'ur suna ji hadda za a roke su. Don haka sai yayi kamar yayi amfani ne da harshensu, waɗannan da kuke ganin cewa sun isa har suna da wayo har suna da dabara har za su iya kare kansu har ba wanda zai iya cutar da su, to zan shirya maƙarƙashi yadda ni ne zan cutar da su. Kaga ya dace da abin da su suke ɗauka, ko kuma a'a kamar yadda wasu malamai suke cewa la'akidanna asnamakum, ma'anarsa la'akidannakum fi asnamikum, zan muku zan shirya muku kaidi game da gumakanku. Saboda kaga su masu bautar gumakan su ne za a shirya wa wannan kaidi, domin su ne za su ji cewa sun cutu, an yi musu wani abu da suka cutu, domin an karya musu wasu abubuwan da suke ganin su suke ba su arziki su suke ba su suke hana su. Saboda ka kaga kaidi ya tabbata a nan, sannan kuma wani abu ne da ba zai yiwu ba a yi shi gaba gadi, dole sai an bi ta hanyar dabara kamar irin yadda shi ya shirya, ya kiyarda ya bi su ya bari sai gari an babe babu kowa, sai waɗanda ba za su iya fita daga inda suke ba gidajensu saboda rauni ko ko rashin lafiya ko wata nakasa, sannan shi kuma sai ya sadada kamar yadda yazo a wata ayar faraga ila alihati, sai ya sadada zuwa ga ababen bautar su. To saboda haka kaga anan akwai kaidin ya bayyana, abu ne wanda yayi shi domin waɗanda aka yi dan su za su cutu, tunda suna ganin cewa an karya musu wani abin da suke bauta. Sannan kuma waɗanda za a yi waɗin har ila yau su ne mutane annabi Ibrahim ɗin, mutane wanda suna ji suna gani, dole sai an bi ta hanyar dabara a yi musu. Saboda haka kaga kalmar kaidi ta fito a nan. Saboda haka a nan ya ce sallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri, bayan kun juya kun ba da baya. Wato a nan yana nuna musu cewa da zarar kun ba da baya ba zan ɓata lokaci ba wajen ingana zartar da abin da na shirya, ba tare da ɓata lokaci ba. Shi yasa ce ba'da an tuwallu mudbiri, da yake nuna cewa duk wanda yake da damar ya yi gyara ya ga lokacin samun damar ta yi, to kai ya ɓata lokaci ya yi maza-maza ya yi gyara, kada ya ce zan jira sai an jima sai gobe sai bayan wata ɗaya ƙarshe wani abin zai iya zuwa ya gito ya hana shi wannan gyara. Saboda haka da zarar ka samu damar da za ka gyara ɓarna, to yi wannan gyaran kar ka zauna jiran wani abu. Shi ya sa ya ce ba'da an tuwallu mudbiri, kuna juyawa kuka ba da baya, ni kuma zan saɗaɗa in tafi zuwa ga ababen bautar ku. Shi yasa rugurin Allah ce faraga ila alihatihim fa qala ala ta'kulu ma lakum la tantiqun, faraga alaihim darban bil yamin. Saboda haka sai ya sadada ya je ya shiga cikin gurin da suke tara ababen bautar su. Ababen bautar nan nasu allo abin da suke kira alloli sun yi su, akwai ƙanana akwai manya, kamar yadda muka ce daman suna bautar rana da taurari da wata da rana. Saboda haka rana ita za ta zama mafi girma a cikin abin da suke bauta ba, kuma kowane abin da suke sassakawa gunki sukan danganta wannan gunkin da wani abu na rayuwarsu. Kamar yadda a jiya muka yi bayani sai wannan gunkin shine gunkin ba da zaman lafiya, wannan shine gunkin ana yaƙi ana neman nasara shi za a roƙa, wannan gunkin shine gunkin da in ana rashin lafiya shi za a je a nemi taimako a wajensa, wannan gunkin shine gunkin da yake bada arziki, wannan yana bada abinci, wannan yana kaza, wannan kowanne an raba assignment an bashi nashi. To suna yin su, akwai babban su da shine babban gumakan tuntun daga rana, kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya nuna musu falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar, da shine babban. Saboda haka za a yi babban gunki, sannan a gefen sa dama da hagu ai kanana a jera su shi ko yana sun zagaye shi saboda an yi wani decoration na su guma kan saboda haka yana zuwa ya samu an zuba musu abinci sai haka suke sai a zuba musu abinci ana jiran cewa su zo su ci a wani lokaci shedanu waɗanda suke sa su wannan aikin suka dauke abincin sai su zo su ga babu haka sai su riya cewa gumakan ne suka ci saboda haka in suka zo suka zube shedanu sai su kwashe abincin idan sun zo suka ga babu to kenan a allolinsa sun ci abinci sun koshi saboda haka yazo ya samu an zuba musu wannan abin ci ala ta'kulu ce ba kwaci ba gashi an kawo muku abinci wanda duk cikin tsokana ce malakum la tantiqun ya ba kwaci wa komai ina ta muku magana ba ku ansa ba musamman ma sukan yi su sanya musu idanu a dara-dara in ka gan suka ce za su yi magana an yi su an shafe jikin in ka gani kamar mutum ne gashi nan in kai masa magana zai ansa malakum la tantiqun to daga nan faraga alaihim darban bil yamin saboda haka sai ya shiga dukansu da hannunsa na dama wato ana nufin duka mai karfi faja'alahum juzazan illa kabiran lahu saboda haka ya mai da su guntu-guntu ya yi rugu-rugu da su ya yi guntu-guntu da su suka yi kwatsa-kwatsa illa kabiran lahu sai babban nan nasu shi ne da bari ya bashi la'allahum ilaihi yarji'un dan sa dawo zuwa gare shi in sun dawo suka same shi tsaye kikam sauran kuma duk gasu a farfashe an yi rugurgu da su sai su tambaye shi ya aka yi haka ta faru ka duba ana yace illa kabiran lahum sai babban su babban nan nasu ba a ce sai babba ba sai aka jingina babban zuwa gare su don sai babban banza ne wanda yake babba a gurin wasu za ka iya kiran shi babban su amma ba wannan yana nuna cewa babban ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardu zuwa ga shugabannin kafirai a lokacinsa ya rubuta wa Kisra na Farita ya rubuta wa Herakl na ainihin Rumawa ya rubuta wa Bukautis na Kibdawa to duk sanda ya tashi rubuta sai ce ila azimul furs ko ila azimul rum zuwa ga babban mutanen rumawa babban mutanen farisawa babban su ne amma a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ba su bane saboda haka anan ma sai bai ce illa kabiran min asnabihim ba ce illa kabiran lahum haka shi wanda yake da girma ana iya danganta shi da masu ganin girman nasa ce ku ce wa babbanku ku faɗa wa shugabanku ku gaya wa babbanku duk za ku iya faɗa wannan ko da ko babban kwabo ne ba shi da wani amfani amma mutum wanda bai cancanci girmamawa ba ya girmama shi wannan matsala ce a musulunci wanda bai cancanci girmamawa ba saboda kin Allah da yaƙar Allah da manzansa da muminai wannan babbar laifi ne a cikin Mustadrak na Hakim da littafin Akhbaru Asbahan na Abi Nu'aym sun fitar da hadisi daga Abdullahi ibn Buraida daga babansa daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza qala ar-rajul lil munafiq ya sayyid faqad aghdaba rabbahu tabaraka wa ta'ala wanda duk zai ce wa munafiki yace ya shugaba to ya fusata Allah da ya fusata Allah subhanahu wataala wanda yake yakar Allah da manzansa yake yakar addinin Allah yake yakan muminai kuma ka rika ce masa shugaba ka rika bashi wani matsayi to anan kana fusata Allah ne domin ka yarda cewa ka yarda da girman wanda bai cancanci girmamawa ba saboda haka babu laifi a jingina girman mai girma zuwa ga masu girmama shi wannan babu laifi kuma jingina girman zuwa gare su gumaka a ce illa kabiran lahu akwai wulakantawa akwai kaskantawa shi kansa a cikin wannan ba da cewa wannan babban naku ne إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون تو لعلهم إليه يرجعون ولعل ساداو وجريش ساداو قوا وسدك تكما لمن تفسيري كما ابن جزي كما العليمي كما القاسمي ابن عاشور سنة شوى wannan ilaihi din damirin yana komawa ne zuwa ga shi wannan babban gunkin ma'ana za su wala Allah za su dawo zuwa ga wannan babban gunkin kamar yadda Ibn Kathir yake cewa masana tarihi suna cewa bayan ya farfasa waɗannan gumaka sai ya dauki gatarin da ya amfani da shi sai ya dora akan kafadar babban idan sun zo kone su dauka cewa babban ne ya fishi kishi ya kama shi ya za a bauta ma kanana tare da shi saboda haka ya bibbige su da shi kada ya yarda a bauta masa saboda haka sai su tambaye shi me yasa yayi wannan ko kuma kamar yadda idan kana da wata matsala ta addini kake son fatawa kakan je gurin wanda kake ganin ya sani ka tambaye shi dan ya warware maka matsalarka to su ba wala Allah sa ko ba ga babban tambaye shi me ya faru ya aka yi waɗannan duk suka farfashe wani abu ya same su kuma ya aka yi shi yake lafiya lau ba abin da ya same shi ya aka yi ma har ga gatarin da aka yi amfani da shi a wuyansa duk ya ba su ansa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce la'allahum ilayhi yarji'un ko sa koma zuwa gare shi suka ce gare shi din nan ana nufin Ibrahim alaihi salam wato sa koma zuwa ga Ibrahim alaihi salam domin su tambaye shi hujjarsa ko kuma su tuhume shi ko su yi jayayya da shi cikin malaman tafsiri wasu sun faɗi haka kamar Al-Wahidi kamar Ibn Athiyya Ar-Ras'ani Qurtubi da Shawkani Ar-Ras'ani yake cewa la'allahum yarji'una ila dinihi hina taqumu alaihim al-hujja wa la'alla sa koma zuwa ga addininsa la'allahum yarji'una ila dinihi sa koma zuwa ga addininsa yayin da suka ga hujja karara cewa abinda da suke bauta ba Allah ba goma kada da suke bauta ba Allah ba alloli ne ba idza alimu azza alihatihim wa jahlaha yayin da suka gane cewa waɗannan allolin nasu gajiyayyu ne ba za su iya komai ba sannan kuma ba su san komai ba ash-shawkani yake cewa ai ila ibrahim yarji'una fayuhajjihim bima sayati fayahujjahum taqila sa komo su ce to daman kai ne kake cewa me yasa muke bauta ma waɗannan abubuwa don haka annabi Ibrahim kuma ya tattauna da su har ya kafa musu hujja ya kure su kuma shi annabi Ibrahim lokacin da yayi wannan babu shakka ya rinjayar azantansa cewa lalle za su dawo wajensa domin sun ji labarin sun ji a gabansu ya nuna musu rashin amfanin abin da suke bautawa to kuma sun tafi sun bar shi a gari wanda suka bari sauran mutane a gari duk da'afa ne waɗanda ba za su iya komai kuma an saba barin su daban ba a taɓa ganin wanda daga cikinsu ya saɗa ɗaya rusa ba amma yanzu sun bar wani matashi wanda kuma matashin nan tintini sun fahimci cewa matashin nan baya san gumakan nan nasu yana aibanta gumakan nan nasu kuma a tarihinsa ba su taɓa ganin shi a cikin gurin bautan nan ba ana bauta da shi saboda haka babu shakka idan suka zo suka samu an yi rugurugu da abubuwan bautarsu za su koma gurin wannan matashi annabi Ibrahim alaihi salam su ji me yasa haka ta faru don haka suka zo suka same shi suka ce man fa'ala hadha ka karanta
qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin Allah قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
قالوا سكت من فعل هذا بآلهتنا وأنين ييحكى ييوانا أيكا أيكا ga gumakanmu innahu lamin az-zalimin lalle shi ya tabbata daga cikin azzalimai qalu sai suka ce sami'na fatal mun ji wani saurayi yadhkuruhum yana aibata yana ambatansu yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim qalu sai suka ce fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun to ku kawo shi a gaban idanun mutane wala Allah ko sa shaida abinda za a yi masa na ukuba. Wannan shine abin da ya biyo baya, wato faifan da ya biyo baya bayan dawowarsu, wanda shine kuma insha Allah zai zama tashiyar karatun mu gobe. Abinda muka faɗa na daidai, Allah subhanahu wataala ya ba mu lada na kuskure, ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.